أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الدين فاجعل لي سرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barka mu da sake saduwa a wannan gari mai albarka, wannan birni mai albarka na Damagaran, a ainihin abin nan cikin wannan ƙasa mai albarka Niger. Barka mu da sake saduwa a wannan shekara ta ainihin abin nan hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1433, wanda ya yi daidai da ainihin shekara ta 2012 miladiyar Annabi Isa idan tarihin ya inganta. Kuma lissafin na Ramadana a yau muna 13 ne na shi Ramadana wannan shekara din. Kuma cikin yardar Allah subhanahu wa ta'ala, bara kamar war haka mun kawo ziyara wannan birni. Satin da ya gabata mun so mu ainihin halarci wannan majalisi mai albarka a matsayin majalisin da muke ziyarta daga cikin majalisai na Ahlus Sunna da suke wannan ainihin abin nan yanki na Afirka ta Yamma, wato cikin wannan gagarumar ƙasa wadda take cibiya mahaɗa ta tabbatar da ainihin abin nan yaɗuwar sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Babban makasudin mu shine mu zo mu ziyarci ƴan uwa, mu ganku, mu gaisa, mu kuma ainihin tunatar da juna irin ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana, da kuma wajibcin mu yi ƙoƙarin ita kare ni'ima ɗin ta hanyar tabbatar da bautar Allah subhanahu wa ta'ala, da karanta ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala, da yin ta'ammali a kansu, da kuma yin ƙoƙarin ɗabbaƙa su wajen aiki. Domin al'ummar musulmai babu alkhairi gare su da ya wuce karatun alƙur'ani da yin aiki da shi, tare da ainihin mai fassara shi shine hadisan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matuƙar al'umma suna zama su karanta alƙur'ani tsakaninsu da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Matuƙar suna ƙoƙarin aiwatar da ainihin dokokin da ke ciki, suna ƙoƙarin nesantar abubuwan da suke ainihin abin nan hanawa. to babu shakka akwai alkhairi mai yawa wanda zai yadu a cikin su. Saboda haka kullun idan muka samu irin wannan majalisi abinda muke fadi musu shine cewa muna taya ku murna. Muna taya ku murna da Allah subhanahu wa ta'ala ya zabe ku a matsayin ƴaƴan Adam. Domin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce walaqad karramna bani Adama. Yaya aya take Allah ran ba?
Walaqad karramna bani Adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibat.
Wannan shahidi anan shine Allah madaukaki ya ce walaqad karramna bani Adama. Hakika mun girmama dan Adam. So idan Allah ya halice ka baka zama akuya ko bera ko alade ko ainihin wata dabba daga cikin dabbobi ba, to ya zama wajibi ka godewa Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan ƙarin godiya shine sai Allah subhanahu wa ta'ala ya zabe mu ya sako mu a cikin al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Zababbiyar al'umma, fifitacciyar al'umma, shugaba a cikin al'ummomin duniya baki daya. Kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da wannan a cikin Al-Qur'ani yake cewa kuntum khayra ummatin
ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil-ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar.
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ku ne fifitattun al'umma, mafificiyar al'umma, kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi, wanda aka fitar a cikin mutane a duk tarihin dan Adam tun daga Annabi Nuhu alaihi salam har zuwa ainihin Annabi Isa aka dire ga ita wannan al'umma. To Allah ya zabe mu, mu ne al'ummar karshe kuma mu ne mafificiyar al'umma. Wannan darasin Al-Qur'ani Allah madaukaki masanin gaibi wanda shine ya san daidai shi ya tabbatar da wannan. To da Allah madaukaki ya zabe mu, mu ya sanye mu a cikin wannan al'umma, ya zama wajibi mu godewa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa'ilin nan ya kuma azurta mu ya sanya mu a cikin mabiya addini zababbe wanda babu addinin da Allah ya yarda da shi a doran ƙasa in ba shi addinin ba, kamar yadda Allah madaukaki ya ce inna ad-dina 'inda Allahi
al-islam. Inna ad-dina 'inda al-islam.
Na'am.
وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ.
نعم.
إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ.
محل الشاهد شيني إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ. لَلَّي الدِّينِ أَوْرِنْ اللَّهِ يَدَّجِي karɓaɓɓe wanda Allah ya yarda da shi a matsayin addini shine Islam. Kuma a wata ayar ya ce wa man yabtaghi ghayra al-islam
dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin.
Allah ya ce wanda ya bi wani addini a doran ƙasa a matsayin addini yana yin shi da sunan addini, yana neman Allah ya bashi ladan da yake baiwa masu addini, amma sai ya saki musulunci ya kama wani ainihin addini daban, Allah ya ce tun daga nan duniya ana bashi tabbaci falan yuqbala minhu, ba za a karɓa mishi ba. Sannan za a tashi gobe kiyama yana tunanin yayi addini, addinin annabuwa ne, addini mai suna kaza, ba Islam ba. To zai tashi yana tunanin zai samu sakamako a wurin Allah na yin addini, Allah ya ce zai tashi wa huwa fil akhirati min al-khasirin, a ranar lahira da cikin taɓaɓɓu waɗanda suka yi asara. Kun ga mu da Allah madaukaki ya zaɓe mu ya sa muka amshi musulunci, a kuma cikin al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya zama wajibi mu ƙara jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya yi mu musulmai. Har yanzu mu ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da shike Allah madaukaki ya nuna cewa wannan tafarkin na musulunci zai kaskasu kashi kashi daban-daban, kashi ɗai-ɗai a zamanin Yahudawa 72, a zamanin Kiristoci 71, zamanin Yahudawa, zamanin Kiristoci 72, a zamanin mu Annabi yace wannan addinin zai kasu ɗai-ɗai har 73, yace dukkan su wuta za su tafi kashi na ɗaya, kashi na biyu, kashi na uku, kashi na hudu, kashi na biyar, kashi na shida, har kashi na 71, 72 yace kulluhum finnari illa wahida, dukkan wuta za su tafi sai guda ɗaya. Da aka tambaye shi wanne ne guda ɗayan, yace ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, tafarkin da nake kai shi a yau ni da sahabbaina, akwai inda ya nuna da suna jama'a, akwai inda aka gwada sune ahlus sunna, akwai inda aka gwada sune ahlul hadis. Duk inda zaka kewaya ka ce ahlul qur'an, ka ce ahlus sunna, ka ce ahlul hadis, ka ce ahlus sunnati wal jama'a, ku ne dai ahlus sunna din. Allah madaukaki yace wa anna hadha sirati
mustaqiman fattabi'u,
yace wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u, lallai wannan shine tafarki na miƙaƙe san, wato wanda yake sak miƙaƙe sak, wanda ma'ana daga ainihin yanda karayu babu inda zaka karkace dama ko hagu, babu hawa, babu kwari, straight forward zuwa ga aljanna. Wannan ma'ana wa anna hadha sirati mustaqima, miƙaƙe tsayayye, tabarkin da Annabi Nuhu yake kai, tabarkin da Annabi Ibrahim yake kai, tabarkin da Annabi Musa yake kai, tabarkin da Annabi Isa yake kai, tabarkin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake kai, shine tabarkin ahlus sunna. Annabi Muhammadu ya samu tabbacin cewa yana bisa tabarki ne mai kakke, tabarkin nan guda a cikin Alkur'ani, ba aya ɗaya ba, ba aya biyu ba, ba aya uku ba. Allah madaukaki a wani wuri yace wa innaka latahdi ila siratin,
innaka latahdi ila siratin mustaqim,
yace lalle kai, lalle kana shiryewa ne zuwa ga tafarki madadaki. Wani wuri kuma sai yace yasin wal qur'an hakim, innaka lamin al mursalin,
wal qur'an al hakim, innaka lamin al mursalin ala siratin mustaqim.
Allah yace wallahi ina rantsuwa innaka lamin al-mursalin, kai kana daga cikin manzanni na Allah wanda na zaba, kuma ala siratin mustaqim, kana bin sa kan tafarki madaidaici miƙaƙe, tafarki zuwa ga aljanna. Kamar yadda ita wannan ayar da muka karanta tace Allah madaukaki yace wa anna hadha sirati mustaqima, lalle wannan shine tafarki na miƙaƙe, tafarki na wanda suke ainihin babu karkata a cikin shi, tafarkin zuwa ga aljanna, tafarkin annabawa da manzanni. Fattabi'uhu ku fa bihi, inji Allah subhanahu wa ta'ala, fi'ili amri ne tare da ƙarfafa fattabi'uhu, ku tabbatar da kun bi shi, kada ku bi nadama, kada ku bi na hagu, kada ku bi na gabas ko yamma ko kudu ko arewa, kada ku bi tafarkin shaidanu, kada ku bi na kakanni, kada ku bi na ainihin 'yan al'ada, kada ku bi 'yan bid'a. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u, lalle wannan shine tafarki na madaidaici, ku bi shi. Hadha ismu ne na ishara, kuma isharar lil muzakkar mufrad, saboda haka menene haza din nan da Allah madaukaki yake nunawa, shine wannan musulunci, shine wannan alqur'ani. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula,
wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili.
Allah madaukaki yace wa la tattabi'us subula, kada ku bi hanyoyi, kada ku bi sauran hanyoyi. Ba ni na faɗi ba, malam mai tafsirin Jalalaini yace wala tattabi'us subula ay wala tattabi'ut turuqa, ma'ana turuqa din nan jam'i ne, mufradin shi tariqatu, da hausa tariqa, kada ku bi tariqu. In kuka bi fatafarraqa bikum an sabili, za su raba ku daga tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala. Don haka duk abin da kake, kana sallah, kana azumi, kana zakka, kana aji, kana komai na musulunci, da aure da ciniki da sauransu, yadda musulunci yake, sunanka musulmi. Amma daga lokacin da kake son ka amshi wata dariƙa, to sai ka je wurin shehin dariƙar, sai an baka izinin dariƙar, sai an baka ita, daga lokacin kuma sai a ce ka zama ɗan dariƙa kaza. Yanzu bayan sunan musulunci, to an yi maka wani suna daban. Alhali Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da cewa al'ummar musulma sunanta, mabiyanta sunansu musulmai. Sannan wannan suna tun zamanin annabi Ibrahim Allah ya tabbatar da shi, yace huwa sama
muslimina kumul muslimina وَتَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ
فلسف على رمى محل الشاهد هو سماكم المسلمين shi ya ambace ku da suna musulmi tun kafin yanzu. Wane ne ya ambace mu Ibrahim? Wane ne ya umarce shi Allah subhanahu wa ta'ala? Yaya sunanmu? Sunanmu musulmai. A cikin At-Taura sunanmu musulmai. A cikin Linjila sunanmu musulmai. A cikin Zabura sunanmu musulmai. A cikin Suhufi Ibrahim sunanmu musulmai. A cikin Al-Qur'ani sunanmu musulmai. Idan ka yadda aka sa maka wani suna daban ba musulmi ba, ka halaka. ƴan uwa musulmi, annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, Allah maɗaukaki ya tabbatar da cewa yana bisa tafarki madaidaici. Shi da kanshi ya tabbatar da cewa akan tafarki madaidaici yake. Sannan tafarkin nan madaidaici da yake kai sunan shi tafarki na bin annabi, da Hausa mabiya annabi, da Hausa mabiya sunnar annabi, da Larabci ahlus sunnati wal jama'a. Wannan ita ce gaskiyar magana. Saboda haka ku gode wa Allah da Allah bai sanya ku kuka zama mabiya waɗansu ɗariƙu ba, baku zama sufaye ba, baku zama ainihin wato masu ilhadi ba, baku zama ƴan al'ada ba, kuka zama ƴan qala Allahu qala Rasulullahi. Idan aka duba hadisan annabi za a ga sunanku ya fito a ciki. Wannan ni'ima ce kuma ni'ima ba ce? Saboda haka ya zama wajibi mu gode wa Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan Allah ya ƙara mana wata baiwar, ya sanya mu muka kasance ba mu sa ido ba a ainihin ci mutuncin addinin Allah, ba mu sa ido ba mutane su ɓace, ba mu sa ido ba mutane su yi zalunci da sauransu. A'a, mun ainihin kallafa wa kanmu, za mu sunkuya mu ɗauki nauyin amanar ainihin da Allah ya bai wa manzon Allah, wadda manzon Allah ya batta ga sahabban shi, sahabbai suka bari ga tabi'in, tabi'in suka bari ga tabi'in, har zuwa ainihin allazina tabi'uhu bi ihsanin ila yawmiddin, suna rike da wannan amana ta tabbatar da yada qala Allahu qala Rasulullahi, tabbatar da yada kalmar Allah, tabbatar da kare addinin Allah subhanahu wa ta'ala. Babu yau a duniya wanda in an sauki addini, ko an zagi addini, ko an take addini, ko an wulakanta addini, yake fitowa ya yi magana ya ce ba a yarda ba sai suwa. Wannan wata ni'ima ce ko ba ni'ima ba ce? To wannan shi ne dalilai kaɗan daga cikin dalilan da ya sa duk lokacin da muka zo irin wannan majalisi muka ce muna taya ku murna. Sannan wani abu, wannan Al-Qur'anin da muka sanya a gaban muna karantawa, littafi ne wanda babu waɗanda za su karanta shi sai waɗanda Allah ya zaɓa. Allah bai ajiye shi a cikin zukatan banza da wafi da sauransu ba, sai a cikin bayin shi zaɓaɓɓu. Allah bai yarda a karanta shi a lalatattun wurare na iskanci da sauransu ba, sai ainihin wurare waɗanda suke tsarkakau. Sannan duk waɗanda suka tattaru ana karanta shi, ana yin bayani, suna sauraro da su da masu karatun, ni'ima da rahama tana lullube su, mala'iku suna lullube su, suna tashi musu albarka. Da mai karatu da wanda ke sauraro yana samun lada alal aƙalla kowane haraki guda ɗaya lada goma. Annabi Muhammadu ya ce ban ce muku alif lam mim harfi ɗaya bane, ya ce a'a, al-alifu harfun, wal-lamu harfun, wal-mimu harfun. Saboda haka ina taya ku murna da Allah ya zaɓe ku a cikin dubbai, ko in ce miliyoyin matasa mazauna wannan birni mai albarka. Mafiya yawan suna can wurin ainihin karta, ko wurin lido, ko wurin hira, ko wurin kwallon abinan kwallon kafa, ko makamantan ire-irensu, ko kasuwa da sauransu. Amma ku kun bari kun taho ga ɗakin Allah don a zo a karanta littafin Allah, a yi bayani, ku fahimta, ku tafi da lada daga wurin Allah, ga azumi a bakinku. Wallahi sunnatullahi wannan zaɓi ne na Allah. Abinda ya zama wajibi gare mu, mu ƙara godewa Allah. Ta yaya za mu ƙara godewa Allah? Mu zage dantse, mu taimaka wa ainihin karatun, mu kuma kasance masu halartar shi, kuma duk inda za a yi mu yi ƙoƙari mu je. Sannan mu kasance muna ɗauka a wayoyinmu da kyamarorinmu. Sannan mu yi ƙoƙari mu riƙa jiya ana sanyawa a rediyo da tele da sauransu, mu riƙa saye kasar-kasar da CD-CD a addihunmu, muna rabawa waɗanda ba su zuwa, maza da mata da sauransu. Don me? Domin mu ma mu samu lada, lada irin na masu wa'azi waɗanda suke karantawa, suke ainihin fassarawa, suna samun lada. Kuma kuna da damar da za ku samu irin wannan lada. Ayoyi da surori da ake karanta mana a cikin Alƙur'ani ciki har da wannan Suratul Qasas wadda muke cikinta, ayoyi ne da ma'anar karanta su shi ne mu ainihin wa'azi da abin da ke ciki. Tazkira ne, wa'azi ne ga ma'abuta hankali. Don me? Domin a ciki bayanai ne na yaya aka yi gwagwarmaya a doron ƙasa a kan addinin Allah. Tun daga kan annabi Nuhu me ya faru, zuwa ga har annabi Ibrahimu alayhi salam abul anbiya, har zuwa kan annabi Isa, su wane ne suke ƙoƙarin kare la ilaha illallah? Su wane ne suke ƙoƙarin gwagwarmaya a kan tabbatar da bauta ba a yanta ga uban kowa in ba Allah ba? Waɗanda suke ƙoƙarin su kare manzannin Allah da masu wa'azi waɗanda suke faɗin Allah ya ce, manzo ya ce, wato menene ƙarshensu, menene makomarsu? Sannan a cikin ainihin kisosin ana gwada mana masu tsananin ainihin ƙarfin mulki waɗanda suke saɓan Allah, wanda sun kai matuƙa wajen ɗagawa, wajen kama karya a doron ƙasa a lokacin da suka yi mulkinsu. Ire-irensu ne da masu kuɗinsu da ainihin masu mulkinsu da manyan fadawansu, su ne suke yin faɗa da ƙalallahu ƙala rasulullahi, su ne suke yin faɗa da littafin Allah, su ne ke yin faɗa da manzannin Allah, su ne ke yin faɗa da masu wa'azi na Allah. Dukkansu ina suke a yau? Allah subhanahu wa ta'ala ya ce dukkansu fa hal tara lahum min baqiya a halaknahum. Allah ya ce mun halakar da su, ba wanda ya gagare Allah. Ina su na muruzu suke? Ina su ainihin karunan da ainihin hamanan, wato waziran Fir'auna? Shi da kansu Fir'auna da ya yi dagawa ya nuna isa yake ganin ya kai matsayin Allah, ya ce fa hashar fanada fa qala ana rabbukum al'ala. Yau ina yake? Ina rindinar shi? Ina fadar shi? Ina ainihin yan majalisar shi? Ina ainihin mulkin nashi? Kun san Fir'auna ne da ya bushi iska ya ce wa hazihi al-anharu tajri min tahti, wannan tekun da kuke gani karkashi na suke gudana, karkashin iko na suke gudana. Yanzu nan muna isowa, nake jin Malam Mukhtar yana faɗi muku abinda yake bada umarni a yi mishi gini ya hau sama ya gano wai shi wane ne Allah Musa ɗin nan ne ba da gaske ne? Shi ne wanda ya riƙe wa su annabi Musa izgi ne? Kuma wannan kissar kissa ce da abu na farko da take karantarwa shi ne gwagwarmaya a kan wato la ilaha illallah, gwagwarmaya a kan tauhidi. Waɗanda suke mabiya la ilaha illallah, masu kare la ilaha illallah, masu bin dokokin la ilaha illallah, masu lura da sharuɗan la ilaha illallah, waɗanda suke nesantar abubuwan da suke ware la ilaha illallah, ko ba daɗe ko bajima ko anki ko an san su za su samu galaba. Wal aqibatu lil muttaqin, wal aqibatu lil muttaqin. Wannan shine conclusion na dukkan kinsosin in kullura. Za ku ga Allah ya tsayar da annabi Nuhu, ya tsayar da annabi Ibrahim, ya tsayar da sauran manzanni, annabi Isa ma gaba ɗaya sama aka ɗage shi. Amma waɗanda suka faɗa da shi sarakunan da masu mulki da masu duke suna ina? Fa hal tara lahum min baqiya? Fa amma 'ad. Menene aya take cewa Allah rama a karanta mana?
Wa amma wa amma samud fa uliqu bi taqiya.
Samudawa an halakar da su bi taqiya, da ainihin mai wuce gona da mai wuce iyaka, abinda ba za su iya daukewa ba. Amma su na gaban su fa sai Allah ya ce
amma adu fa uliqu dirin sarsarin atiya.
Ba adawa ba, iska mai tsananin sanyi mai dauke da tsakon kuna aka ainihin abin nan kashe su daga nan kuma sai Allah madaukaki ya ce me
na'am
ko shike
al tara lahum min baqiya
da sauran kabilar adawa suke
wa
za a gwada makoman shi da shi da ƴan majalisar tashi a cikin wannan ainihin kisa da muke cikin su dan haka suratul qasas sura ce da take karantar da gwagwarmaya akan tabbatar da gaskiya gwagwarmaya tsakanin ƙarya da gaskiya gwagwarmaya tsakanin adalci da ainihin zalunci gwagwarmaya tsakanin iya shaida da kirki gwagwarmaya tsakanin iskanci da ainihin abin nan zama na kirki gwagwarmaya tsakanin imani da kafirci gwagwarmaya tsakanin bid'a da sunna gwagwarmaya tsakanin shari'a da ainihin addini wanda ya fi dama shi ke da nasara ko ana so ko ba a so wanda ya fi hagu faduwa zai yi sai muka zo muka iske malam Muktar yana kan aya ta 38 ana magana akan ɗaya daga cikin ainihin gimshiƙen wato ɗagawa da isa da iya shege da iskanci da jiji da kai a ina a duniya wanda shi ne ya faɗa wa annabawan Allah da ainihin mabiyansu yana cewa la'inistakhadta ilahan ghairi
la'ajalannaka minal masjunin
ya ce wallahi in ka riki wani Allah wai a matsayin Allah abin bautatawa ba ni ba wa yake maganan nan Fir'auna wa ake faɗa wannan magana annabi Musa ya tafi da mu'jizozi fa kamar yadda kuka sani manyan mu'jizozi guda 9 amma Fir'auna sai da dagawa da iya shege da iskanci da nuna isa yana ganin ya fi karfin kowa yake nuna mishi hannu yana cewa wallahi in ka yarda ittakhadta ilahan ghairi kariki wajen Allah ba ni ba la'ajalannaka minal masjunin lalle ina tabbatar maka tabbaci hakika zai sanya ka daga cikin waɗanda za su yi kurkuku za a kulle ka za ka zama prisoner za ka yi aiki mai wahala za ka zama cikin ƙasƙanci da wulaƙanci saboda haka ka kula da kanka a wani wuri yana ainihin abin nan magana cewa ya ayyuhal mala'u ma alimtu lakum min ilahin ghayri
wa fir'auna ya ayyuhal mala'u ma alimtu lakum min ilahin ghayri
fir'auna ya ce ya ayyuhal mala'u ya ku manyan ƴan majalisa mala'u kenan mala'ul ladina kafaru akwai mala'ul ladina amanu ya ce ma alimtu lakum min ilahin ghayri ni ban san muku wani abin bautawa in ba ni ba sau da aka duk wanda ya ce yana da wani abin bauta to ya sani ya shirya kurkuku a kama shi a ɓadda shi a yi kaza a yi kaza haka ainihin mulkin ainihin ɗaɗɗaɗɗa wato ƴan wuce gona da iri masu ɗagawa azzalumai ƴan kama karya yake haka suka yi a Rasha haka suka yi a Amerika haka suka yi a Ingila haka suka yi a Faransa haka suka yi a Afirka da sauran haka kuma suke yi har yanzu a Najeriya da Allah subhanahu wa ta'ala yace wastakbara huwa wa junuduhu fil ardi bighayri alhaq wa dhannu annahum ilayna la yurja'un wastakbara huwa shi yayi dagawa yayi girman kai ya daga hanci shi da rundunonin shi a cikin kasa kuma ba bisa gaskiya ba ƙarya suke maƙaryata ne sun san ko ƙwayar zarra ba za su iya halitta ba zubin ruwa ba su iya yi da sauran ire-irensu wa zannu annahum ilaina la yurja'un suka ɗauka cewa ba za su taɓa dawowa gare mu ba bagau wata jabbaru sun yi ɗagawa sun yi girman kai wa aksaru fil ardil fasad suka yawaita ɓarna a ainihin doron ƙasa wa faqadu annahu la qiyama wa la ma'ad suka ɗauka sun kudurce sun yadda ba za a tashi bayan mutuwa ba ba makoma babu wuta babu aljanna Allah maɗaukaki ya ce fa sabba alaihim rabbuka sawta azab inna rabbaka labil mirsad waɗancan duka Allah ya koyar musu nau'o'in azaba iri daban-daban, daga cikinsu akwai waɗanda aka ainihin zirkake, daga cikinsu akwai waɗanda Allah ya nutsar da su, daga cikinsu akwai waɗanda iska ta yi kace-kace da su, daga cikinsu akwai waɗanda aka yi wa ruwa na wuta da sauransu aka halakar da su. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fasabba alaihim rabbuka sawta adab, Allah ya kuraro musu da wasu nau'o'i na azaba, kuma Allah bai kare ba, su sun halaka. Allah yana nan, sun mulkinsu ya tafi, mulkin Allah na nan, sojojinsu sun tafi, sojojin Allah na nan, ainihin wato dukiyar Allah tana nan, tasu ta tafi, kai gaba ɗaya yau in an ambace su ma tsine musu albarka ake, amma Allah fa inna rabbaka labil mirsad. Ubangijinka yana nan a madakata, yana hangen abin da sauran masu koyi da su za su yi, yana hangen masu biyayya gare shi, yana hangen waɗanda za su yi ɗagawa su ainihin saba mishi, ya ainihin san matakin da zai ɗauka a kansu. Don haka ya ce inna rabbaka labil mirsad. Alamma Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labari shi dai da ainihin makamantansu, fa akhadnahu wa junudahu fa nabadnahu
wa junudahu fa nabadnahu fil yam.
Na'am.
Fanzur kayfa kana aqibatu adh-dhalimin.
Allah subhanahu wa ta'ala ce fa akhadnahu, muka kama su, kamu irin na azaba, damka irin ta ainihin wato bala'i da musiba wanda aka damka ba zai tsira ba, wa junudahu shi da ainihin rundunarsa, fa nabadnahum fil yammi, muka jefa su a cikin ruwa, a cikin teku, ruwan da aka jefa ɗan jariri ya tserar da ɗan jaririn daga tsakiyar ruwa ya kai shi gaba, wannan ruwan ya kama jabbar mutakabbirun, wanda mai girman kai da shi da rundunarsa ya halakar da su. Ruwan da ya tserar da jariri Musa shi ya halakar da ɗakiya mai girman kai wato ɗan kama karya fir'aunanci, shi ne fir'auna a cikin wannan ruwa. Wake da irin wannan iko in ba Allah ba. Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin jawo hankalin mu masu sauraro, yace fanzur kaifa kana aqibatu zalimin, ma'ana ku yi nazari, ku yi tsokaci, ku yi bincike, ku ainihin tsaya a tsayi, ku yi ainihin abin da tunani na hankali, ku ga yadda ƙarshen azzalumai yake kashewa. Azzalumai ba su sha, az-zulmu zulmatu yawmil qiyama, az-zulmu la yadum wa in dama tamar, zalunci bai dawama. In har kuna ganin kamar ya dawama, to yana so ne ya darkake masu yin shi gaba daya. Saboda haka Allah ya ce wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu
zalimun, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun,
kada ku yi tsammanin Allah ghafilan rafkananne ne, bai lura, bai san abinda ainihin azzalumai suke yi ba, a'a yana gani, yana dai ainihin saurara musu ne. Sanastadrujuhum min haythu la ya'lamun, zamu musu istidraji, zamu dauka kamar ainihin ba za a halakar da su ba, za su ga kamar shikenan sun sha, mu musu kamu a hankali a hankali da istidraji, min haythu la ya'lamun, ta yanda ba su sani ba. Allah ya ce wa umli lahum inna kaydi matin,
inna kaydi matin,
ya ce umli lahum inna ainihin jinkirta musu, ba wai na kyale su bane, inna kaydi haqiqa mugunyar ainihin abin shirina, dan kama makirai waɗanda suke masu saban Allah, azzalumai masu dagawa, matinun mai karfi ne kwarai da gaske, ba za su iya jure mishi ba. Kun gane ko? Kuma su je ranar tashin alkiyama ba wanda zai taimake su. Allah madaukake ce wa yawmal qiyamati la yunsarun, sa'ilin nan Allah madaukaki yace kuma mun halakar da su ba su da mai taimako, ahlaknahum fala nasira lahum, bayan wannan yace wa atba'nahum fi hadhihi la'ana,
atba'nahum fi hadhihi ad-dunya la'anatan wa yawmal qiyamati hum min al-maqbuhin,
wa atba'nahum fi bibiyasu fi hadhihi ad-dunya, a wannan duniyar da la'anatan, wata irin la'ana شرع الله للعنتهم ولعنت ملكهم الله يا شرع انت لا انا غريتو سينوا غريتو لا انا ملك سوسو فرعون على السنه المؤمنين اديس حالته مؤمنه باقي ده الدنيا دي اذا اكا بش فرعون في ذات لعنه الله عليه من عباده المتقين daga bayin Allah subhanahu wa ta'ala masu ainihin tsoron Allah waɗanda suke masu biyayya ga manzannin Allah subhanahu wa ta'ala ay kama annahum fid dunya mal'unina ala alsinatil anbiya wa atba'ihim kamar yadda anan duniya tsinannu ne a bisa harshen annabawa da mabiyansu haka kuma a ranar lahira Allah zai bi su da tsinuwa yace wa yawmal qiyamati hum minal maqbuhin sannan a ranar tashin alqiyama suna daga cikin waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya munanawa makoma, ya munanawa suffa, ya munanawa ainihin abin sakamako da sauran ire-irensu. Saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata a can cikin suratul Hud yace wa utlu fi hadhihi ad-dunya la'ana wa yawmal qiyamati jama'a. Kamar yadda muka ce mun kawo ziyara ne kuma mun zo ne mu gan ku mu kuma ainihin tunatar da ku muhimmancin abin da kuke yi kamar yadda ainihin muka bayani ƙungiyar jama'atu izalati biyu kamar ta sunna ta tarihin Najeriya a ƙarƙashin ofishin daraktan da'awa wato suna shirya irin waɗannan ziyarce-ziyarce a kowane lokaci ba ainihin garin Zanzibar ba kawai illa mace birnin Damagaran shi ne ya samu fifiko gabaɗaya shi ne muka zaɓa a cikin manya-manyan biranen ainihin abin nan jamhuriyar Nijar a wajen kai wannan ziyara domin a ƙara ƙarfin da'awa a ƙara kuma ƙarfafa muku gwiwa sannan domin a san hanyoyin da za a bi a yaɗaɗa da'awar ba kawai a tafsiri a cikin Ramadan ba aikin da'awa aiki ne na duk mai imani yara da manya maza da mata in kun lura da irin yanayin da muke ciki yanzu dukkan ku nan ba wanda za a ce meye ma'anar la ilaha illallah bai sani ba ya san hukunce-hukuncenta ya san ainihin rukunan la ilaha illallah ya san sharuɗin la ilaha kuma ya san abin da yake ɓata la ilaha illallah la ilaha illallah nan ba fa maganar tsarki ba tukuna ba maganar ainihin batun hukunce-hukuncen sallah ba maganar batun azumi ko sauransu ba ita wannan kalmar ta la ilaha illallah da ka shiga ainihin ƙauyuka nan ka fara baya minti amin ya kilo 20 kilo 30 baya ka shiga cikin ƙauyuka za ka yi kallon abun mamaki watakila sai ka zubda hawaye za ka samu mutum ɗan uwanka watakila ya hayayyafa wani ma ana cewa malami ne wasu kuma ana cewa sarakuna ne mazajensu da matansu amma ba su san menene ma'anar la ilaha illallah ba ba su san hukunce-hukuncen la ilaha illallah ba ballanta za su yi kokari su san tsarki su san yadda ake sallah da hukunce-hukuncen sallah da makamantan ire-irensu ballanta za su san cewa wajibi ne su tashi tsaye su yaɗa wannan kalma ta la ilaha illallah su yi wa'azi a kanta su tabbatar da yaɗa sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a nan muna son ne mu ƙara jaddada muku kamar yadda kuna da wajibcin ku riƙa zuwa kuna sauraron karatu a zamanin a watan Ramadana na tafsiran Alkur'ani a manya-manyan masallatanmu to kuma akwai wani wajibin a kan ku wanda ya fi ƙarfin neman kuɗi wannan wajibin ya fi ƙarfin neman abinci wannan wajibin ya fi ƙarfin neman lafiya wanne ne shi ne wajibin ka ɗauki addinin Allah ka je ka yaɗa shi a cikin musamman inda bai je ba muna birnin Damagaran yana daga cikin manya-manyan birni na musulunci a Afirka birnin Damagaran birni ne duk inda ka je kai magana alkur'ani kace Damagaran dole a daga tuta birnin Damagaran birni ne wanda yake cikin da tarihin manya-manyan malamai birnin Damagaran birni ne wanda sarakunan shi suna cikin manya-manyan sarakunan musulunci a nan zai zama abun kunya zai zama wato kamar ba mu san abin da muke ba idan za a ce garuruwan da suke kewaye da mu da garuruwan da suke cikin wannan jiha suna zaune a cikin jahilci ba su san la ilaha illallah ba ba su san Allah ba بسن توحيدي با بسن القرآني با بسن سنة منزل الله با بسن شيد كنش منزل الله با بسن أين منيني متوى منيني تاشي باين أمن متوى بسن حسابي با بسن متوى بسن الجنة با سيكاوة تاريخي سيتاسونيا وانا ببالي فيني كون ايه اتكينكو لليني يبايو الله لوكتي يبايو الله ونمانغري أدوكي الشي يبايو الله ونيانكي أتكين إلمشي يبايو Allah wani yanki a cikin kasuwancin shi wanda zai kulle ciniki da Allah yayi ciniki da Allah menene ciniki da Allah yada addini daukaka addini daukaka kalmar Allah hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum Allah madaukake ki ku jihadi dan daukaka kalmar Allah dan yada kalmar Allah da dukiyoyinku da kawunanku musulunci yana da bukatar taimakonku Musulunci yana da bukatar taimakon dukiyarku. Musulunci yana da bukatar ku matasa ku duba ku in an jima kadan ko kuma gobe da marace bayan la'asar wajen karfe 5 ku kewaya bayan gari ku duba ku ga matasa irin ku wadanda musulunci ke da bukatar aikin su musulunci ke da bukatar gudunmu suna can turawa sun ata musu kokolwa sun maida su sai batun kallon kwallo sai ainihin kwatin wasanni sai batun kallon olympic da sauransu maimakon ayi karatun addinin Allah maimakon a tafi a yada addinin Allah maimakon a taimaka wa bayin Allah wannan kalubale ne a gare ku ku matasan musulunci matasan sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin duniyar kashi biyu akwai Allah akwai mabiya Allah akwai mabiya shedan mabiya shedan fada suke sai sun samu galaba akan mabiya Allah sai sun fada bayin Allah sai sun samu riba a ranar lahira sun kwashe al'ummar annabi sun kai wuta mabiya Allah mabiya manzannin Allah su kuma ire-irenku to kullun tunaninsu yaya zamu yi mu tabo mu kwato wadancan da aka bada wadannan yan uwa namu wadanda ba su da abin da suka sa gaba sai drama sai wasan kwaikwayo kallon tim kallon kwallo da ainihin hira da wasanni da ainihin koyi da arna turawa da sauransu menene zamu yi wata hikima muke da ita yaya zamu yi wani dabara zamu mu jawo hankalinsu mazansu da matansu su dawo ga Allah su dawo hayyacinsu su rungumi addinin Allah su taimaki addinin Allah domin su kyautata taimakonsu a nan duniya da kuma gobe kiyama wannan aiki ne aikin nauyin shi akan ku yafi nauyin shi akan su Malam Muktar su Alarama da sauransu domin su ɗan shekaru kaɗai yanzu sun tafi amma ku fa yanzu mulkin naku ne dukiyar taku ce cigaban naku ne ku ake ginawa ku ake gyarawa nan gaba matan su ne za su zama matan ku su za su zama iyaye a cikin waɗannan birane namu ku dinnan ku za ku zama iyaye da kakanni ku za ku zama sarakuna ku za ku zama manyan attajirai ku za ku zama gwamnati ku za ku zama shugabannin kananan hukumomi saboda haka gyaran da suke yi ku suke yi wa in ba ku taimake su ba kun cuci kanku kun cuci addinin musulunci kun cuci kasar ku kun cuci iyayenku kun cuci kakanninku saboda haka ku sani ku dawo hayyacinku ku ne fa ainihin abin ci gaban kasa ku ne ci gaban addini ku ne addini zai alfahari da ku kada ku bari ku lalace kuma ku bar ainihin yan uwanku su lalace muna da bukatar ku addinin Allah yana da bukatar ku ku yi kokari ku ainihin cika makarantu ku yi kokari ku zama masu kokarin dabbaka Allah ya ce manzo ya ce a wajen aqida ku bi ta annabi Muhammad a wajen ibada ku yi koyi da annabi Muhammad a wajen mu'amala ku yi koyi da annabi Muhammad a wajen ainihin wato tattaunawa hira tafiya kallo cin abinci zama jima'i da sauransu kullum ku yi kokari ku gano yaya annabi yayi yaya annabi yace ai wannan shine samu tsiranmu kuma wallahi thumma tallahi inna kana rasulku da Allah idan kun dauki wannan nasiha kuka yi aiki da ita za ku ga alheri a duniya za ku ga alheri gobe kiyama Allah zai ba ku matan kwarai Allah zai ba ku ƴaƴan kwarai Allah zai ba ku arzikin kwarai zai ba ku dukiyar kwarai zai ba ku sarakunan kwarai zai ba ku malaman kwarai da sauran ire-iren su in kuka lalace to kun rusu al'umma wannan shine ainihin abinan bayani na gare ku ku matasa sannan ga ƴan uwa na almajirai da ainihin iyayenmu mamalawai su kuma ba su da abin da Allah ke da bukata a wurin su wanda zai zama alheri gare su duniya da lahira da ya wuce rike wannan ilimin da yada wannan ilimin, da yin wa'azi akan wannan ilimin, masallatan mu a cika su da karantarwa, ainihin garuruwan mu a cika su da wa'azi, gidajen rediyon mu da tele-tele da sauransu, mu yi ta biyan kuɗi a yi ta sanyawa, su kuma waɗanda suke 'yan jaridu a yi ta yi musu wa'azi, su ji tsoron Allah, su daina yaɗa fasadi, su daina yaɗa iskanci, su daina yaɗa fina-finai na turanci da zagin Allah da ainihin abin nan bautar wani Allah, su taimaka su gina addinin Allah. Su gina ainihin bayin Allah, su gina mutanen Allah, su gina ainihin tarbiyya da ainihin ladabi da biyayya, domin da su ne ake samun ɗaukaka, ake samun kyakkyawar rayuwa a gobe kiyama. Haka kuma ina jawo hankalin iyaye waɗanda Allah ya baiwa ajiya, ya baiwa ruko, rukon dukiya, domin dan Allah ya baka kuɗi, ba wani abu ne, ruko ne ya baka. Ajiya ne kamar banki kake, lissafi ne kawai ɗan kirge ne, da ka mutu shikenan an cire su daga hannunka an kai ga ainihin abin nan magada, a nan wannan dukiyar ta Allah ce, a tsakaninku da shi ajiya ne ya baku, amana ce, yace ku yi aikin Allah da ita, yace ku taimaki bayin Allah da dukiyar, yace ku taimaki addinin Allah da dukiyar, idan kun yi haka kun zama ku ne, wato dukiya ta zama baiwarku kenan. Kun zama ku ne iyayen gidin dukiyar, domin in kuwa kuka bar wannan, kuka yi ta tarawa, kuka yi ta aiki ba dare ba rana, kuna ta tarawa a bankuna, a cikin ƙasa da waje, to kun zama bayin dukiya maimakon bayin Allah subhanahu wa ta'ala. Dukiya maimakon ta zama alheri gare ku, ta saya muku aljanna, ta saya muku ni'ima da sauransu a nan duniya da gobe kiyama. Sai ta zama muku sharri a nan duniya, ta ja muku tsinuwa da Allah ya isa da tur da jin haushi daga talakawa, a gobe kiyama ta ja muku bala'i, shiga wuta, ainihin hisabi akan kowane kwandala, za a yi maka hisabi mai tsanani, sai an tambaye ka ina ka samu, yaya ka kashe da sauran ire-irensu. To da haka ina kira ga manya-manyan masu arziki, kada su dauka in sun taimaki addini alfarma suka yi wa malamai, kada su dauka in sun taimaki addini sun yi wa addini alfarma, kada su dauka in sun taimaki addini sun yi wa Allah alfarma, da su da dukiyar tasu na Allah ne, addinin da su duka na Allah ne. Saboda haka in sun yi taimakon addini, sun taimaki gajiyayyu, sun taimaki marayu, sun taimaki kansu ne, sun yi aikin Allah da amanar da Allah ya ba su, gobe kiyama za a yi musu lissafi, za a yi musu hisabi mai sauki. Fa amma man utiya kitabuhu bi yamini fa sawfa yuhasabu hisaban yasira, amma wanda aka baiwa littafin shi wara'a zahirihi fa sawfa yad'u subura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura innahu dhanna allay yahur. Saboda haka ɗan uwa musulmi, mu yi kokari mu aikata mai kyau, mu yi kokari mu aikata mai kyau, sannan mu yi amfani da wannan wata mai albarka a wajen addu'o'i, abinda ke faruwa ga ɗan uwan mu musulmai a cikin wannan ƙasa ta mu da sauran ƙasashe na duniya da sauran ƙasashe na Afrika, abinda ke faruwa na ainihin tashin hankali da ainihin ɓata sunan musulunci da ainihin wato hayaniya da makamantansu, mu roƙi Allah da inda ake karkashe musulmai, da inda ake kokkona musulmai, har ma inda ake yayyanka musulmai ana cin namansu ana saidawa, mu ta addu'a Allah ya kauda wannan al'amari. Masu yin wannan aiki kuma Allah ya ɗaukan mana mataki a kansu, Allah ya yi mana maganinsu da ƙarfinshi, domin su bayin Allah ne, ba za su iya gagara Allah ba. Mu yi amfani da wuraren karatu, mu yi amfani da wuraren sallar tarawih, mu yi amfani da wuraren ainihin tahajju, mu yi amfani da lokutan itikafi, wanda za mu zauna mu tare a masallaci daga karatun Qur'ani sai sallah sai addu'a, mu ta roƙon Allah. Wannan bala'i da yake damun ƙasashenmu Allah shi yayi, wannan abin da yake rarraba kan musulmai Allah shi yayi shi, wannan abin da yake ɓata sunan musulunci Allah shi yayi shi, mu kuma sanya a gaba mu dukufa, mu ta roƙon Allah shugabanni na ƙwari masu adalci, masu gaskiya, masu riƙon amana. Wannan shine babban aikinmu, domin in muka yi asara ba mu samu shugabanni masu tsoron Allah ba, masu gaskiya, masu riƙon amana, to dukkan mu za mu lalace, hatta ainihin wato makabarta sai ta lalace, kasuwa ta lalace, wuraren aiki su lalace, masallatai su lalace da sauransu. Saboda me? Saboda shugabanni su ne a matsayin kai a cikin al'umma, idan kai ya ruɓe sauran gaggaziki duka ta ruɓe. Saboda haka lallai ne mu ta roƙon Allah, mu ta ƙoƙari mu shiga siyasa, mu yi ƙoƙarin ainihin jawo hankalin mutane, a riƙa zaɓin mutanen kirki, a riƙa yi wa mutanen kirki nan kuma addu'a, kuma a riƙa yi musu wa'azi da nasihohi da sauran ire-irensu. Wannan shine ainihin wato nasihata gare ku da mu baki daya da fatan Allah subhanahu wataala ya amsa mana Ramadan ya azurta mu da duk alkhairin da ke cikin Ramadan duk sharrin da ke ciki Allah ya raba mu da shi Allah ya sa mu dace da daren Lailatul Qadri Allah ya sanya mu cikin bayin shi wadanda Allah yake yantawa Allah muna roƙonka ka azurta mu da yin aikin zababbun bayi wadanda ka zaba bayin azumi irin na kowa da kowa ba azumi na zababbun bayinka wanda bakin su da farjin su da gaban su idan su hannayen su kafafan su suke yin azumi ba waɗanda kawai bakin su da farjin su ne kawai ke yin azumi ba ƴan uwa musulmi ina ƙara addu'a da su Malam Mukhtar da duk waɗanda suke taimakawa ana wannan ainihin tafsiri Allah ya taka musu da alkhairi Allah ya taka musu da alkhairi Allah ya taka musu da alkhairi kuma muna fatan a wannan Ramadan din kafin ya fita lallai a tabbatar da kafa kwamitin tafsiri mai ƙarfi wanda zai rika lura da gudanar da tafsiri a wannan birni da sauran birane ba kawai a cikin Ramadana ba ha'a hatta a cikin duk sauran watanni saboda karatun tafsiri karatun alkur'ani alheri ke cikin shi yana kora fushin Allah subhanahu wataala yana jawo shiriya da ainihin kwazunan arziki da ainihin zaman lafiya da sauransu saboda haka ina kira da babban murya a tabbatar da in akwai kwamitin tafsiri na gaba daya to a karfafa shi in babu a kafa shi a yi kokarin zakulo malamai kwararru masu himma masu don Allah da ainihin matasa daga cikinsu don me don su kasance suna bibiyar su ainihin dattawa din saboda in dattawa sun tafi ba za mu yi asara ba wurin ba za a rasa wanda zai rufe shi ba a rika ainihin karfafa su a rika ba su shawara a rika taimaka musu da fatan Allah subhanahu wataala ya taimake mu ya ba mu lafiya ya ba mu zama lafiya aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim al-jalil li wa lakum wastaghfiru innahu al-ghafurur rahim wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malam musa
jama'a alhamdulillah muna godiya ga Allah muna kuma wato cikakken godiya ga wannan baki namu da Allah ya kawo mana suka mana wannan bayani mai amfani kusan in ce ba abinda zan fada an fade shi wannan shine manufa kwaya daya da waɗannan al'umma suke da shi ko muke da shi mu tabbatar da mun yada addinin Allah kullum ina ga muku a cikin tafsiri din nan muna da manufa ne guda shida na daya mu tabbatar da al'umma ta yi ilimi da in al'umma ba ta yi ilimi ba yadda za a yi ta gane gaskiya ko ƙarya na biyu a kashe jahilci na uku a kashe bid'a in an kashe bid'a sai a tabbatar da sunna shine na hudu na biyar a kashe kafirci idan an kashe kafirci abu na shida shine a tabbatar da bautar Allah shi kadai idan an samar da al'umma mai irin waɗannan ayyuka guda shida to an samar da zaman lafiya an samar da arziki mai yalwa a cikin ƙasa an samar da al'umma wadda za ta amfani kanta ta amfani wani ta amfani al'umma a duniya amma matukar ba a samar da haka ba to shikenan mun shiga cikin tashin hankali da musiba Allah ta'ala ya samu dace Allah ta'ala ya samu dace jama'a Allah yi mana albarka saboda haka yanzu za mu sallami kowa aje a sha ruwa kuma afwan don Allah za mu gabatar da bakin da suka zo muna so jama'a su san cewa da wani suka zo ni na dauka jiya ne kowa san su yanzu haka kai Malam Munir sai ka koma wurin Lawal Majid dan haka bari in bar adinin sakatare na kwamitin da'awa a rage da Allah magana a rage da Allah a saurara zan bar adinin sakatare na kwamitin da'awa ya gabatar da mutanen
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan tawaga mai albarka ta zarci wannan babban birni na garin da bugaran tana karkashin jagorancin shugaban kwamitin da'awa na Najeriya mai suna Sheikh Yakub Musa Hassan Kazana wanda ya gabatar da tafsiri bayan tashi Malam Mukhtar tare da shi akwai mataimakin shugaban kungiyar jama'a zasu biya wai ka mutu suna ta jihar Katsina Alhaji Sani Abubakar Idris Daura gashi nan da tiyo mai farin gashi daga nan sai babban alaramma shugaban alarammomi na Najeriya Malam Abubakar Adam mutumin da ba karan ne amma Katsina ta kwace shi shekaru don yawancin dukkan ku ba ku san shi ba amma dai lallai dan da bagaran ne Malam Abubakar wata zuwa sai injiniya Abba Mato wanda shi shugaba ne na shiyar kungiya ta yankin Daura gaba daya, shine shugaba kuma shi shugaban kungiya ne a Daura, kuma tsohon shugaba ne na karamar hukuma ta karamar hukumar Daura. Injiniya Abba yana cikin wannan tawaga. Daga nan sai manyan baki da muka taho da su guda biyu, waɗanda malamai ne masu gudanar da tafsiri, su ma aka turo su za su gudanar da. Akwai Alrama Ismail Sani wanda ya zo daga Kwantagora cikin karamar hukumar jihar Naija, ma da shi ne matashi kuma kwararraki, yaro ne wanda samar shekara 10 ya haddace alƙur'ani mai girma. Sai babban malaminmu Malam Nasir Hamza, wanda Allah subhanahu wataala ya mu arziki da zuwan shi a Katsina, malami ne mai gudanar tafsiri a Rivers can cikin Anna a Najeriya. To Allah ya taimake mu, bana aka turo shi Katsina ya zo ya gudanar tafsiri, kuma can da ya zo Katsina muna tare da shi. Malam Nasir baka yanzu. To sai a can gefenmu akwai majin kwamitin da ake tafiya da shi, Muhammad Jamil Maharazu, daga karamar hukumar kankara a cikin jihar Katsina. Shi zai buƙatar a gabatar da shi. Malam Munir Usman Zango, malami ne mai da'awa kuma shi ne shugaban majalisar malamai ta karamar hukumar Zango. Sakatare? Ok, sakataren majalisar malamai kuma na jihar Katsina. Shi ne kuma malami ne a asibiti, wanda muke daidai gunan sananne ne a yankin na wajen da'awa a cikin garin Damagaran. Ni kuma sunana Muhammad Kabir Taulawa.
Jin Silin namu na agaji. Ina so in ƙara bayani akan admin secretary namu na jihar Katsina, Malam Jamilu Maharazu, kuma ma'aji ne na ainihin abinan kwamitin da'awa a cikin ainihin abinan wannan tawaga. Abin da ya sa na ce a yi ƙoƙari a gaddamar a sanar, saboda Allah maɗaukaki ya ce inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu. Kun ga gobe in kun gansu sun san ku, mu ma da yawa daga ciki in Allah ya so ya da za mu iya gane ku. Mun gode ƙwarai ƙwarai ƙwarai, Allah ya sa ka yi da alkhairi. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأستغفر الله الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.